wato dukkan tambayoyin da aka rubuto in dai na samu damar duba suka ba ɗaya to zan rika ba da fifiko ne da tambayar musan tana da alaƙa da darasin da aka yi ta yadda idan na biyo ta a jelance ko da ban ƙarasa su gaba ɗaya ba na iya riƙe wanda suka shafi darasin zuwa darasi na gaba amma wanda ba su shafi darasi ko ba zan amsa su ba sai in ba tambaya ko ɗin su su sannan in lokaci ya cika ba a ƙare su ba ba wani bashi na cewa nan gaba zan yi bayani a kansu sai dai in an zo darasin su kuma ayi saboda galibi wani lokacin sai wani ya tambaya ya fitar da mu daga mawdu'in mu ne shiga wani abu daban dan saboda tambaya ita take zama cikon darasi wani lokacin mutum zai iya faɗin abu a darasi a guje sai tambaya ta fito da abin ta yi idan mutum ya bayyana a gare ka yana aikata ayyukan shirka to menene hukunci akan haka ka gane mutum na aikata shirka abinda za ka yi shine kai masa nasiha ya daina shirka saboda galibi mutum na iya aikata shirka ya jahilci cewa ma shirka ce aikin da ke kanka a wannan lokaci sai kai masa nasiha ta hanya mai kyau yadda zai fahimce ka ba ta hanyar rigima ba kar ka kai masa kai mushriki ne idan ka ce masa kai mushriki ne shi kuma bai san wannan abin da ya shirka ba ne ba rigima za ku yi kai yanzu ba zai taɓa fahimtar ka ba kuma ya kamata ka fahimci wannan akwai mutane da dama sun yi abubuwa lokacin annabi da ke abin shirka ne amma annabi bai ce masa shirka ba ne ba da sahabban da suka ce da annabi sallallahu alaihi wasallam idza Allah na zata anwat kama lahu zatu anwat wannan hadisin zai zo nan gaba cikin wannan misali an fito yakin hudai hadisin abu waqid al-laythi yace daga cikin akwai sababbin shiga musulunci sai ka ga kafirai na daukan makamansu suna ratayewa jikin wata itaciya da nufin in an yi hakan za a samu nasara a wajen yaki sai sun sababbin musulunci nan suka cewa annabi idza Allah na zata anwat kama lahum zatu anwat mu ma samar mana wata bishiya da zamu rinka ratayewa makamanmu kamar yadda kafirai suke da irin ta mu ma dan mu ci nasara kaga sai rataye makami jikin bishiya da kudurin za a ci nasara in an yi haka menene shirka ne amma suka faɗa annabi cewa yi mana haka mu ma annabi bai ce ba shirka kuke yi sai ce inna hasunan laqad kuntum كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون النبي تكون متفقين وانت في جباتيكم أجل دو كتب لكن قسم قسم أجل بنو إسرائيل تكتب بموسى يعني دعك قامت سورة بشر فرعون تنجيو تون قوي سيقوة انت متعنينة بوتر قمكا سيكتب أنه موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة موماسا مرمان ودنسي ان قمكا da zamu rinka bauta musu kamar yadda wannan ɗan ƙauyen suke da goma kansu sai annabi Musa ce innakum qaumun tajhalun ko har yanzu jahilai ne bai ce ba ku mushrikai ne bai ce ba innakum qaumun mushrikun sai ce innakum qaumun tajhalun haka annabi Muhammad bai ce wa sahabbansa ku mushrikai bane ba sai yake nuna musu wato karancin fahimtar tauhidi ne sai kai wannan da haka idan mutum yayi shirka ka san musulmi ne karraba ba ma guje ba amma ga shina waɗansu ayyuka na shirka to ba ka ce masa kai mushriki ne abinda za ka kira shi ku zauna da shi kai masa nasiha wani abin nan da kake fa ga matsayinsa bai dace ba a ce kai musulmi kana yin wani ayyuka da za su kai ka shirka to da haka ka ga hankalin mutum har ya fahimta ta hanyar nuna masa ayoyin Qur'ani da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam da faɗakar da shi da sauransu da kwadaitar da shi zuwa inda ake karatu da sauraron wa'azi wannan duk aikinka ne idan har Ubangiji ya shirye shi to irin ladan da kake da shi na tsarin yawa la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min umrin da'a kuma ba a gajiyawa dan kai yau yaki baya hana gobe ka maimaita bayan sati ɗaya ka maimaita kuma baya hana ka taimake shi wani lokacin da waɗansu ababai na buƙatar rayuwa wannan zai sa fahimci gaskiya kar ku ɗauka cewa dan an ba mutum kuɗi ya bar bid'a ya shiga sunna ko an ba mutum kuɗi ya shiga musulunci ya fita daga kafirci wa musuluncinsa bai yi ba ko sunansa ba ta yi ba duk wanda ya fahimce ka ba ya fahimci addini ba daidai ba ka duba Abu Sufyan ka duba Safwan ibn Umayya an zo yakin maka an bude maka annabi ke cewa duk wanda ya shiga gidan Abu Sufyan ya tsira Abu Sufyan dan ba zai musulunta ba amma saboda hikimar kira ta annabi Abu Zubayr na cewa shi kansa ina zai shiga yau ya gudu sai ga ana cewa wai wanda yake gidansa ma ya tsira. Annabi na bada kela da babban murya, man da kala dara Abi Sufyan fa huwa amin. Shi ke mamaki, duk da haka da musulunta ba aka kama shi a matsayin ribatattun yaki aka tafi da shi har wajen yakin Hunain. Waɗansu sun ce a hanyar musulunta, waɗansu sun ce a da aka je Hunain aka tara kayan ganima da aka samu mai yawa. Sai a ware da kuma kaza 10-20 sai annabi ce a ba Abu Sufyan. A ware waɗansu annabi ce ku ƙara Abu Sufyan. Aka ba Abu Sufyan, Safwan bin Umayya shi ma aka ba shi raƙuma, a ba shi 10, a ƙara 10 sai da aka ba shi kusan raƙumi 100 a wannan yinin. Yace ba wanda na tsara a duniya irin annabi, yace amma bai guce bai na mun kyauta har sai na fi kowa ƙaunarsa. Da ƙarshe sai ka ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Saboda haka akwai wanda sai da yayyafi zai shiga addini, to sai a musu yayyafin. Ba yanda za a yi mutum ya shiga musulunci farko ka sai imaninsa ka imani Abubakar, ba zai yiwu ba, wane shi? Kowa ya rube ma a cikin aibin samu ba. To ba yanda za a yi ka ce mutum ya shiga musulunci farko musulunci ya nuna. A'a, karatu yau da gobe ke sa ya nuna. Kai kanka ai ba lokaci ɗaya ba kake nuna, karatu yau da gobe zai sa ka nuna. Kyale shi shigo ko don kuɗi ɗin ne, amma kar ka kyale shi da jahilci, sai ka koyar da shi, karantar da shi, da faɗakar da shi, shi zai sa ya shigo don kuɗi amma da ƙarshe kai ne ya ta canji. Haka ake bukata a musulunci. Saboda haka ko da mutum na cikin bid'a ya kama da ihsani da kyauta da menene don ka dawo da shi suna ya halatta. Ko mutum na cikin kiristanci ko yahudanci da kyauta da menene da ba shi aiki ya sa har ya shigo musulunci duk ya halatta. Kar mu ɗauka wai wa'azi ka ɗauke shi yadda mutane a kowane sai an ba su kuɗi. Lokacin da annabi ya yi wannan rabon raƙuman ga su Abu Sufyan da su Safwan bin Umayya, manyan sahabban Madina su suka riƙa cewa yaya ga shi mu mun zo da mu aka yi balahira aka je ina amma za a zo a raba raƙuma a ba mu, sai annabi ya tsara su. Yake yanzu ko mutanen Madina ba kwa san kowa ya koma karkararsu da ƙauyensu da garken raƙuma, kun ku koma da annabi cikin garinku, wannan zai muku daɗi. A ba ku raƙuma ko ku tafi da annabi unguwarku. Sai suka kasance da kuka da murna da daɗi, ba abin da ya fi wannan daɗi a yanzu. Amma ba ku sun damu. Haɗin da daga cikin suna cewa waƙadu kun tufil harbi za su dura'i. Falam uta shay'an wa lam umna'i. Ga na zaman ni ne bar dai a wajen yaƙi. Amma ga shi an zo rabon ganima, ni ba zan ce an bani ba, ba kuma zan ce an hana ni ba. Wato an ba shi ɗanke ɗanke nan. To don haka aikinka shi ne fahimtar da ɗan'uwanka musulmi da yake cikin shirka don ya gane. Fahimtarwa kuma bil hikmati wal mau'izatil hasana. Idan an ce hikima ba ana buƙatar laushi ko da yake da hikima ba, a'a, istiqdamil uslubil munasib fil makanil munasib ma'a mura'ati zurfi zamani wal makan. Dole wannan shi ne hikima, ya kasance ka yi amfani da hanya mai dacewa a daidai lokacin da ta dace. To shi ne hikima. Wurin da ya dace a yi zafi sai a yi zafi, hikima kenan. Wurin da ya dace a yi sanyi sai a yi sanyi, hikima kenan. Wurin da ya dace a yi kyauta a yi, hikima kenan. Amma dan sai su fahimci hikima shi ne kullum a lallaɓa, ba haka bane ba. Akwai wanda sai ka buɗauta zai fahimta, akwai kuma wanda baya buƙatar buɗauta, a hankali yake buƙata. Baya jahilci abin, faɗakar da shi za ka yi. Wancan ko malami ne, daga kai sai ce a sauro sai ka buɗe masa wuta, ya san gaskiya ya kauce masa da dangan, ba buƙatar lallashinsa. Amma wancan ko zai ga aka haka ba shi addini a birkice, ba wani rigima da za su yi, ko ya taso da faɗa sai ka nutsar da shi. Haka ake buƙata, wannan shi ne hikima. Shi ne tare da kiyaye zarfin zaman da zarfin makan, kowane gari da yadda ya dace kai wa mutane magana. Kuma kowane gari kina akwai ilimin da ya shahara, akwai lokacin da ilimin kaza zai shahara a wuri kaza, duk ilimin ka in baka san wannan ilimin baka zo gare su kai ba malami bane ba. Idan sun zo karatu kar ka ɗauka wai wannan karatun ya kawo su naka ɗin, a'a, wanda suke da shi suke so su ji ka san shi ko baka san shi ba. In har ka san shi to ka iya ba su sabo ce da ɗin ba su sun zo ba za su taɓa yadda ma. Idan ka samu taron haka zai ka yi ta jan mutukar ka yi menene sha za su yi aya, wannan koran Kur'ani ne matukar ba ka jan aya daidai. Amma in ka ja doguwar aya daga farko zuwa ƙarshe za a yi kabbara ko ba a san me kake ba. Yanzu an yi da zo abin da za ka faɗa. Yanzu an fitar da gari haddan Kur'ani ta fi yalwa a garin ma da ta fi sahara. To zan to ka ƙware a Kur'ani. Da an jima duk abin da yake son aya ɗaya ka jawo biyar in ka san su. Ku za a rikice da kabbara kuma za a yadda da abin da za ka faɗa. Amma matukar ka zo ayoyin ba sa jawowa kana ja aya tana jinka ba za ka yi labari. ina son karin bayani game da yadda kake ga wai ubangiji na da hannaye guda biyu. Ba ni da karin bayani sama da wanda na faɗa. Na kawo maka aya cikin suratul Maida. Ubangiji ya ce wa qalatul yahudu yadullahi maghlula. Yahudawa suka ce wai hannun Allah marowaciyar hannu ce. Sai Allah ce gullat aidihim. Wannan munin addu'a ne gare su. A nan gurin ƙarya suka yi iri biyu. Ƙaryar farko suka ce Allah hannu ɗaya gare shi kuma ɗayan ko mai ruwa. Sai Allah ce gullat aidihim, mummunan addu'a ce wannan akan su. Sai ce bal yadahu mabsutatani. Ba hannu ɗaya ba gare shi, biyu ne kuma biyan masu kyauta gaba ɗaya. Yunfiqu kayfa yasha, yana siyarwa yadda ya so. Da haka ya tabbata cikin hadisi annabi ya ce inna Allah la yanam wala yanbaghi lahu an yanam. Ubangiji baya bacci kuma dama bai dace a ce yayi bacci ba. Sankanti ya ce da daddare yana shimfiɗa hannunsa danwa mai zunubin rana ya zo da daddaren a karɓi tubansa. Da rana yana shimfiɗa hannunsa dan mai zunubin dare ya zo da rana a karɓi tubansa. A kowace ƙofa abu da take yunfiqu kayfa yasha. Allah ya tabbatar wa kansa hannaye guda biyu. Ya tabbatar yana da yamin kuma. La'akadna minhu bil yamin. Wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamati was samawati matawiyatun bi yamin. Abinda ake cewa shine dole ka yaddaina da hannaye guda biyu. Sai dai kin irin naka irin nawa ne? A'a. Yaya suke? Ba wanda ya sani sai shi. Yaya siffar su? Yaya girman su? Launin su? Yaya suke? Duk wanda ya ce ba ga yadda suke ƙarya yake. Dan Allah bai yadda suke ba, amma ya ce akwai su. Yanzu abin da ke wajibi a kanka a kaina mu yadda akwai su. In mutambayi sai ya suke sai mu kai wannan Allah kuma bai san da mu ta hanyar wahayi ba. Amma in muka kore muka sai babu su, yanzu kenan mun yi jayayya da abin da ake ya ce akwai su, mu mun ce babu su. A antum a'lamu amuna. Ku da Allah din wahayi ya sani, shi ya ce akwai ko kun ce babu. A antum a'lamu abillah. Dan a wani wurin sai Allah ce wallahu ya alamu antum. Shi Allah sai sani, amma kuma ku sani, mai kuka sani kun kuwa? Ba ku dole ku tsaya a kan abin da ya ba ku labari a kai. Ya ce akwai dole ka yadda akwai, amma bai faɗa ma siffarsu ba, bai faɗa ma girmansu ba. To wannan sai ka yadda baka san siffarsu ba, baka san girmansu ba, ka jahilci haƙiƙaninsu, amma ka yadda akwai su. Ai a nan gidan duniyar ka ma za a baka labarin wani gari ka yadda akwai shi, amma baka san haƙiƙaninsa ba tunda baka taɓa zuwa ba. Ko a hoto ku taɓa ganin sa ba, amma tunda an baka labari ka yadda ne akwai shi. Yaddarka akwai shi ba ka zuwa ka ce a'a ni ban yadda cewa akwai ba tunda ban taɓa zuwa ba. Ta ce kaga jahili. To dan baka taɓa zuwa ba kuma shi ne sai zan tawo ka yadda ma? To haka ba za ka ce yo ai ni ba zan yadda Allah na da hannaye ba tunda ban san su ba ta hanyar ka. Sai a ce wannan kuma ya zama kirbe kenan. Ku gane cewa ƙa'ida muhimmiya Ibn Taymiyyah ke faɗa. Yake cewa al-kalamu fi sifati far'un anil kalami fi zati. Al-kalamu fi sifati far'un anil kalami fi zati. Me ma'anar wannan magana? Ma'anar wannan magana yake magana game da siffofin Allah reke ne na magana game da zatin Allah. Magana game da siffofin Allah reke ne na magana game da me? Zatin Allah. Yanzu kowa ya yadda Ubangiji yana da mai zati, amma kin zatinsa irin nasa ne, irin nawa ne, irin nasu ne, za ka fi ne? A'a, saboda mai laisa ka mislihi shay. Wannan shi ne hujjar da ka dogara da ita, ka yadda akwai zatin, amma nan take kuma ka yadda ba irin na kowa ba ne na shi ne shi kaɗai. To kuma dole ka yadda da rai shi ne mai? Ka yadda dole yana da siffofi. Kamar yadda ka yadda yana da zati, ka yadda yana da siffofi. Kamar yadda kake zatin ba irin na kowa bane, to haka siffofin ma ba irin na kowa bane ba. Shine magana. Amma idan ka ce ka yadda akwai zati, amma kuma baka yadda da siffofi ba, matsayinka matsayin wanda ya tabbatar da gundugulan zatin da ba ta da sifa. Ko dan adam ne ka ce na yadda akwai mutum gashi sunan shi Zaidu, amma ba ya da hannu, ba ya da kafa, ba ya da kun, ba ya ji, ba ya gani, ba ya magana, ba ya kaza. Yanzu dan Allah wannan yaya kai biki kina? To sai ka ce Allah yana da zati, dan baka iya cewa ba ya da zati. Amma baka yadda yana magana ba, baka yadda yana ji ba, baka yadda yana gani ba, baka yadda yana iya san abu ba, yana iya cin abu ba, baka yadda yana bayarwa, yana hanawa, yana da hannu, yana da duk abin da ka ce, duk baka yadda da wannan ba, ka ka tabbatar da gundugulan zaki da ba ta da sukobi yaban Allah kai kun kunce kai ko kuma sai ka zo ka tabbatar da wani bangare na sifa ka rufe wani bangare sai ka ce na yadda Zaidu yana da zaki amma hannu ɗaya gare shi ba biyu ba kafa ɗaya gare shi ba biyu ba kunne ɗaya gare shi ba biyu ba ido ɗaya gare shi ba biyu ba ka tabbatar da wani sashi kai ne ka rufe wani sashi yaban sa kai ko kuce shi kai tawaya ka tabbatar masa to haka ne wanda suka sai yadda da sufofin nan guda bakwai sun yadda da kudura sun yadda da irada sun yadda da as-sam'u sun yadda da al-basaru sun yadda da al-kalamu sun yadda sufofi guda bakwai sun yadda da su amma ba su yadda da sauran ba kaga sun tabbatar da wani sashi sun yi mai sun rufe wani sashi to da wata hujja ka tabbatar da wancan abinda ka faɗa wajen tabbatar da wancan shi ne za a kafa ma hujja da shi wajen tabbatar da sauran dai idan ka ce na da yana ji yana gani yana magana amma ban yadda yana da hannu ba ban yadda yana da irada ban yadda yana da mahabba ba ban yadda yana da sifa ta al-ghadab ba ban yadda yana da kaza ba ban dukkan rufe sauran amma ka yadda da as-sam'u da al-basaru da al-kalamu da al-iradatu ka yadda da waɗannan sai sai da kai to shikenan ka yadda yana ji ka yadda yana gani me yasa kake yadda cewa yana da hannaye kamar yadda ya tabbatar wa kansa sai ka ce da ni to ai hannaye sifa ne na dan adam idan nake yana da hannaye na siffanta Allah da dan adam kenan dan haka na ki yadda in yi haka to ni kuma sai in ce da kai yo ai Allah dan adam ma yana ji yana gani kuma Allah ne ya faɗa inna khalaqana al-insana min nutfatin amtajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira kuma inna allaha kana sami'an basira shi ma dan adam yana ji yana gani yanzu idan ka tabbatar ma Allah ji da gani ka kwatanta shi da dan adam dan haka sai ka kore masa ji ka kore masa ganin dan kar ka kwatanta shi da dan adam sai ce a yo ai jin da na tabbatar masa daban da irin jin dan adam ne ganin da na tabbatar masa daban da ganin dan adam ne jin dan adam yana da iyaka abinda yake kusa yake ji in ya nesa baya ji ganin dan adam yana da iyaka abinda ke gabansa yake kusa ke iya gani amma abinda ke bayansa ko damunsa baya iya gani sai ya waiwaya amma ganin Allah ka ko ina ne jin Allah kuma yana jin komai ne yadda yake jin sautinka haka yake jin motsawar kifi a karkashin teku haka yake jin motsin gaiwa a cikin tabo haka yake jin tsuntsu a sama haka yake jin mala'iku a ko'ina haka yake jin karan fadowar kowane ganye da ke saman kowace bishiya wama tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi zulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin sai in ce yawwa haka nake so ni ma to ni ma na yadda da wannan dadi akan ka na tabbatar masa da hannaye da kamar da ta magana kansa amma ba irin nawa ba ba irin naka ba ba irin na kowace halitta ba samfurin hannun da shi ya baiwa kansa sanin yadda yake yadda kai da jinsa ba irin na dan adam bane ba yana ji ganinsa ba irin na dan adam bane yana gani maganarsa ba irin na dan adam bace ba har yana magana kuwa wa kallamallahu Musa taklima to haka din na tabbatar masa sufofin da ya tabbatar wa kansa amma ba irin na dan adam bane ka'idar ni da kai bi iri ɗaya ce laysa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir wa lam yakul lahu kufuwan ahad hal ta'lamu lahu samiyya duk ka'idar ɗaya ce ni da kai to sai yaya yanzu ni da na tabbatar da sauran ba da son zuciya na tabbatar ba da aya na dogara da hadisi na dogara kai da ka kore su da me ka dogara ka ce ba ya da hannu sai na ce to me yake nufi da bal yadahu sai ka ce ai kudura yake nufi daga ina ka samu wannan fasara daga ofishin annabi ko daga ofishin sahabbai ko tabi'ai kai shiru har duniya ta take ba za ka iya kawo min wani sahabi ko tabi'i ba ba ma annabin ba da ya fasara ayar da haka to waye maka wahayi dole kai tsuntsu shin cikin musulman da suka rigaye ka annabi ko sahabbai ko tabi'ai ko tabi'i na ko wanda ya fasara ayar a haka za ka yi shiru dole ka ce akwai ko babu in ka ce akwai zan ce a ina a Bukhari a Muslim Abu Dawud Tirmidhi Nasa'i cikin Musnad Imam Malik Muslim ba za ka taba kawowa ba har sai raƙumi ya fita daga cikin kofar allura ba kawo ba har sai ranan da jaki ya kafo ba ka kawo ba
to dole ka ce eh ko babu, idan ka ce eh akwai zan ce kawo, to ka san babu, sai ka ce a ba wani sahabi da ya rigaye ni, to waye ya rigaye ka? Dole kila ka ramo wani malami, malami ka ce ai malam wani, a cikin tafsiri ka za ce ga malam wani, sai in tambaye ka da malam wanan nan da ka ambata a ɗauke shi a sa sikeli, ga sahabbai, ga annabi, ga tabi'ai, ga tabi'ut tabi'ina a sa sikeli, waye fa wani tsoron Allah, waye fa wani ilimi, waye fa wani sanin abin da za a siffanta Allah da shi, shi wannan malamin biya fi su ko su ne suka fi shi? Idan yace ya fi su, kaga ya zama mahaukaci, ba zan sa in cigaba magana da shi ba, kuma ya zama wani iri daban, ba abokin magana bane, sababbe ne, yana bukatun a sa shi a turu. Dole yace sun fi shi, da tutun sun fi shi, ka sallama da ilimin annabi da sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina, ka kyale wannan malami. Ya yi kuskure, Allah ya ce masa, ni da kai mu tare ne masa addu'a, amma mu kama abin da annabi ya rayuwa kai shi da sahabbai da tabi'ai. Wallahi in kai haka an huta, ba malamin da za ka yi wa haka, wallahi sai ka kai ki bango, yaron sa inda zai sa kai, shi ya sa da suka san za ka yi wannan tambayar, sai suka rufe kofar tambaya. Yanzu yadda za mu tsaya ku tambaye mu, ku more ku rubuta wani ma har da bakar magana, ai ko mun laushin magana ba za ka tambaye malamin ka ba, yana can wancan sashin ɗaya sashin, in ka san a ɓangaren hannun hagu yake, wallahi ba za ka tambaye shi ba. Dama shi ya rufe kofar tambayar, ya ce duk wanda ya ce wa ke shi ta dan ne, to ba zai rabota ba har abada. Aka ce wa sallim al'amra lahu la ta'tar wa law bi isyan al'ata ila al-qur, yace sallama masa gaba daya, karkace dan ne ko sako yayi kalaci kai da bishi haka. Wayan tarbiyyar da suka bayar kenan, dan karka tambaye su, san in ka tambaye su zaka kure su, in ba tsoro ba su bude filin tambayoyi mana, wallahi ba za su iya ba, sun san za su kai su bango, su bude filin tambayoyi kuma su ba su hujja, amma ba za su kai labari ba. Sai dai ka kasance a gabansu kamar ruwan gawa a wurin mai wanke ka, ba za ka taba kai labari ko ba za ka fahimci addini ba, kai shekara 40 kana bauta a karkashinsa, ba za ka fahimci addini ba, kuma duniyar da ba ka samu duniya ba ka samu lahira ba, dan yana mutuwa duk tsufanka ba sai da za ka zama halikansa ba, sai wa ɗansa, ma'ana kai kamar an halitta ka dan ka zama bawan gidan. Uban tun yana saurayi kake karkashinsa, kake masa bauta, kake masa hidima, a gabanka aka haifi 'ya'yan, ka ɗauke su suka yi maka fitsari, suka yi maka kashi, suka yi maka amai, ka tsaye musu majina, uban ya mutu kuma su zo kuma, kuma dole ka bi su suma, kai bawan gidan ne wai, kamar da Ubangiji ya halitta su su dan su yi shugabanci da sahihai, dama an halitta su dan wannan, kai kuma tun da aka halitta ka an halitta ka muridi, ba yanda za a yi ka ci gaba kai ma ka zama sheki. Akwai adalci a wannan? Tun ka izan ismutun biza, ina ga sai mu dakata a haka, sauran tambayoyin nan da suka rage min a hannu za mu tashi a kansu a darasi na gaba, sun da zai sun safi tauhidi. Wassalamu alaikum warahmatullahi.